sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, alaikum. Barkamu da wannan la'asariya na yau Talata 22 ga watan Yuni shekarar 2021. Baba Yakub Makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga Hanifa da kanin labarai.
A ranar Talatan nan ne Koriya ta Kudu ta nuna rashin tabbacin tattaunawa da kasar Amurka bayan kwanaki da shugaba Kim Jong-un ya nuna alamar za a samu zama. A birnin New York ana ta shirye-shiryen zaben share fage a ranar Talata. Mazauna garin za su yi zaben ne domin maye gurbin magajin gari Bill de Blasio, wanda yake rike da mukamin tun shekara ta 2014. Ana tsammani 'yan majalisar dattawa na Republicans za su taka birki a ci gaban samun babbar dokan haƙƙin jefa ƙuri'a a ranar Talata nan.
Kanin labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa, yayin da duniya ke shirin bukin ranar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta duniya, shugaban hukumar NDLEA mai yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a Najeriya cewa yake
yanzu Najeriya masu shaye-shayen wiwi sun fi miliyan 10 a duk ƙasashen duniya ba masu shan wiwi gaba da Najeriya. Abin kunya ne. Ana neman ka zama kai gaba a wuraren ilimi ko science, amma muna a gaba saboda shaye-shayen wiwi. Mu ba za mu yarda da wannan ba.
Za ku kuma ji cewa wasu 'yan Najeriya sun koka akan rashin kyawun hanya, lamarin da ke haddasa hatsarin mota da kuma yake sanadiyar asarar rayuka. Kana wata kungiya mai zaman kanta a jamhuriyar Niger da ake kiranta FASAC ta soma wani gangami a kananan hukumomin kasar akan matsalar canjin yanayi da yanda yake shafar manoma da makiyaya. Muna kuma dauke da shirin noma tushen arziki, sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A ranar Talatan nan ne Koriya ta Kudu ta nuna rashin tabbacin tattaunawa da kasar Amurka bayan kwanaki da shugaba Kim Jong-un ya nuna alamar za a samu zama. Kim Yo-jong, mai fada a ji kuma 'yar uwar shugaban Koriya ta Kudun, ta ce cikin kalamanta Amurka tana da rashin fahimta ne kan maganar na dan uwanta. A wata ganawa da jam'iyya mai mulki ta yi a makon da ya gabata a Pyongyang, Kim Jong-un ya ce tilas ne kasar shi ta yi gagarumin shirin ganawa da kuma jayayya. A ranar Lahadi, mai ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka Jake Sullivan ya gaya wa shirin gidan talabijin na ABC da ake kira wannan makon cewa tsokacin da Kim ya yi wata alama ce mai ban sha'awa, amma ya ce yana neman alamomi bayyanannu daga Pyongyang. Ya kuma kara da cewa Washington na so su dawo da tattaunawa kan batun shirin nukiliya na Koriya ta Kudu. A birnin New York ana ta shirye-shiryen zaben share fage a ranar Talata. Mazauna garin za su yi zaben ne domin maye gurbin magajin gari Bill de Blasio, wanda yake rike da mukamin tun shekara ta 2014. 'Yan sanda da kuma miyagun ayyuka na daga cikin batutuwa da za a yi muhawara tsakanin 'yan takarar Democrat, yayin da ake zanga-zanga da aka shafe shekara ana yi akan sashen 'yan sanda na New York din. Wannan shine karo na farko cikin tarihi da mazauna birnin New York din za su yi amfani da matsayin zabe wajen zaben farko na magajin gari maimakon daukar dan takara daya. Masu kada kuri'a za su iya zaben dan takara har guda 5 bisa ga farin jinin su. Jami'ai suna tsammanin zai iya kaiwa makonni kafin a faɗi sakamakon zaben, kamar yadda aka yi zaben shugaban ƙasar Amurka. Sai an kirga kuri'un waɗanda ba su nan gaba ɗaya kafin a kammala fitar da sakamakon zaben. Ana tsammanin 'yan majalisar dattawa na Republican za su taka birki a ci gaban samun babbar dokan haƙƙin jefa kuri'a ranar Talatan nan. Babban dan majalisar dattawa na Democrat kuma shugaban masu rinjaye Chuck Schumer zai aiwatar da zaben kan kundin da ake kira People's Act, amma mutane 60 ne ake bukata domin aiwatar da dokar kafin muhawara. Kuma jam'iyyar adawa ta Republican sun kasu kashi 100 a cikin mambobin. Ana kokarin gabatar da kundin da aka yi wa gyara karkashin jagorancin Senator Schumer shin dan jam'iyyar Democrat daga Virginia ta Yamma. Canje-canje da ya gabatar ya hada da fitar da katin shaidan mai kada kuri'a da kuma zaftar kudaden kamfe daga ainihin yadda yake. Neman garan bawul din da 'yan jam'iyyar Democrat ke yi akan zaben na zuwa ne a daidai lokacin da majalisun dokokin da Republican ke da rinjaye a jihohi da dama suka kafa sabuwar dokar da ta takaita damar biyu bayan zaben 2020 da shugaba Donald Trump ya yi ta maimaitawa kan an yi magudi a zaben. Kudirin majalisar dokokin wanda ya wuce masu rinjaye na Democrat a watan Maris zai zo wa mutane da sauki su yi rijistar zaɓe zai ɗauki akalla kwana 15 domin zaɓe na farko-farko zai ba mutane damar kaɗa ƙuri'a waɗanda ba su samu damar zaɓe ba a ranar zaɓen. Kuma ya sake zana gundumar majalisa da ke hannun hukumar 'yan ɓangaranci ba dokokin jiha ba.
Toma da lakafin mu kawo muku sauran labaran duniyar da muke ɗauke da su. Yayin da duniya ke shirin bikin ranar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta duniya, hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya ta NDLEA ta gudanar da wani taron manema labarai inda ta bayyana jerin ayyukan da za ta gudanar a kan ranar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da kuma safararsu a duniya. Ga dai Hauwa Umar da ƙarin bayani daga Abuja.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 26 ga watan Yuni na kowace shekara a matsayin ranar yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi don kawo ƙarshen tu'ammuli da miyagun ƙwayoyi a duniya baki ɗaya. Taken ranar na wannan shekarar shine Share Facts on Drugs Save Lives, wato bada labarin gaskiya kan illar ƙwaya, ceton rayuka. Shugaban hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na Najeriya, Brigadier General Buba Marwa, ya ce hukumar za ta yi amfani da waɗannan kwanaki tare da hada karfi da karfe da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da yaki da miyagun ƙwayoyi, wato UNODC, kungiyoyi masu zaman kansu, gidajen yada labaru da masu ruwa da tsaki, don wayar da kan jama'a game da irin illolin da ke tattare da shan miyagun ƙwayoyi. Janar Buba Marwa ya ce duk da cewa hukumar na aiki tukuru don kawo ƙarshen tu'ammuli da miyagun ƙwayoyi, aikin ba nata bane ita kadai, iyaye ma sai sun bada tasu gudunmawar.
Iyaye dole su hori da horo mai tsananin gaskiya kamata a yi ma yara. Tuwaye abokanan yayanku yaushe suke fita, yaushe suke dawa da dare? Ana bincika ɗakunansu, in sun fita a ga ko da wasu abubuwa yara suna dawowa gida ƙanshin tare masu ƙarfi wanda ba su fita da shi ba, watakila suna son su kashe wani abu da suka shaka a wani waje. Kuma su sarakuna, malamanmu ya kamata su ɗaga murya ana ba yara da iyalai da mata sa da mata yanmu shawara cewa su daina, ba za mu bar wani ya keta gabanmu ba in daina amfani da wannan miyagun ko yana sayarwa. Za mu kama shi, za mu kai shi gaban shari'a, kuma zai shiga jail.
Marwa ya kuma kara da cewa abin takaici ne a ce Najeriya na cikin kasashen da ke kan gaba wajen tu'ammuli da miyagun ƙwayoyi.
Yanzu Najeriya masu shaye-shayen wiwi sun fi miliyan 10, a duk kasashen duniya ba masu shan wiwi gaba da Najeriya. Abin kunya ne a ce mu ne a nan, wai mu ne a gaba. Ana neman ka zama kai ne gaba a wuraren ilimi ko science, amma wai mu ne a gaba saboda shaye-shayen wiwi. Mu ba za mu yarda da wannan ba.
A nasa ɓangaren, shugaban hukumar na birnin tarayya Abuja, Muhammad Malami Sokoto, ya ce fatauci da shan miyagun ƙwayoyi a Abuja abu ne da ya ɗauki sabon salo.
Mun kama mutane fiye da 500 a tsakanin watan February har zuwa yanzu watan Yuni. Kuma mun kama zimillar ƙwayoyi daban-daban wanda suke da zimillar kilograms 2,100. A nan FCT mun zakulo wasu shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da fatauci da hada-hadan ƙwaya ta hanyar internet. Sai da wannan miyagun ƙwayoyi kuma mun busting wannan ayyuka nasu. Mun kama mutane da yawa wanda suke sarrafa cake wanda ake kira cookies da brownies wanda ake zuba ƙwayoyi a ciki a hada shi da abinci. Ana ba ma yara 'yan makaranta, ana ba ma mutane a parties da gardens da suke cikin garin Abuja.
Ana danganta abin da ke ta'azzara miyagun ayyuka har ma da ta'addanci da shan miyagun ƙwayoyi. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hauwa Umar da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Firaminista ƙasar Spain Pedro Sanchez ya ce gwamnatinsa za ta yi wa shugabannin yankin Catalonia ahuwa yau Talata, waɗanda suka yi ƙoƙarin ɓallewa a shekara ta 2017. Sanchez ya shaida wa shugabannin ƙungiyoyin al'umma a Barcelona cewa majalisarsa za ta amince da ahuwar. Jam'iyyar Hamayya sun ce za su kalubalanci ahuwar a kotu. Binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa masu adawa da ahuwar suna da karamin rinjaye. Kotun kolin kasar Spain ta yanke wa shugabannin Katala tara hukuncin dauri shekara ta 2019 saboda laifin tada hargitsi da waɗansu laifuka, aka kuma yanke musu hukuncin daurin tsakanin shekaru 9-13. Gwamnatin Madrid ta haramtawa Catalonia gudanar da zaben raba gardama kan neman yancin kanta. Amma shugabannin suka bijirewa umarnin suka gudanar da zaben. Waɗanda suka goyi bayan ballewar suka samu gagarumin nasara, yayin da galibin kungiyoyin suka kauracewa zaben. A yau Talata, sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai tafi kasar Jamus, inda zai halarci taro kan kasar Libya da kuma tattauna da takwaransa na kasar Jamus kan yadda za a shawo kan musanta ayyukan kisan kiyashi da aka yi wa Yahudawa da kuma nuna musu kiyama. Jamus da kuma MDD ne za su dauki nauyin taron da za a gabatar gobe Laraba a yunkurin su na ƙara daukar mataki mai dorewa da zai kawo ƙarshen fadan cikin gida a Libya da kuma goyen bayan kafa gwamnati mai dorewa. Manzan Amurka na musamman kan kasar Libya Richard Noland ya ce tattaunawar za ta ba da damar daukar matakan da suka dace ba da dadewa ba domin a iya gudanar da zabe cikin watan Disamba bisa ga kundin tsari da kuma dokar ƙasa. Kasar Libya ta yi fama da faɗi tashin siyasa tun bayan tarzomar da kungiyar NATO ta marawa baya a shekara ta 2011 da ta hambara gwamnatin da daddan shugaban kasar Libya Muammar Gaddafi.
To madalla, a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dan kasuwa masu kai komo akan hanyar motoci a jihar Adamawan Najeriya sun koka sakamakon rashin kyawun hanya, inda suke asarar rayuka da dukiyoyi na direbobin da suke daukan kayayyakin kasuwancin su. Ga dai wakilinmu Salisu Muhammad Garba daga Adamawa da cigaban rahoton da aiko mana.
Al'umma na rasa rayukansu a dalilin rashin kyan hanyoyin Najeriya sama da cutar malaria ko kuwa wannan cutar ta corona. Masana sun tabbatar da cewa rashin kyan hanya na janyo rasa rayukar al'umma sama da cutar malaria. A jihar Adamawar kuwa wannan lamari ya tabbata, domin kuwa al'umma mazauna karamar hukumar Mubi sun tabbatar da cewa lalle kuwa haka ne, wannan asarar ma suna ganin ta kekeke. Su yan kasuwa suna fuskantar wannan asara na rayuka da ma dukiyoyin al'umma sama da cutar malaria, kamar yadda kalmar kirdiga suka nuna. Muhammadu Hassan Oscar mazauni ne a karamar hukumar Mubi shine wadda ya tabbatar da cewa gwamnatin tarayya ta riga ta bada kwangilan yin wannan hanya. Akasari ma dai kamfanonin ko motsi ba sa yi.
A sani na federal government ba da wannan hanya shekara biyar. Kaga namu nan da shekara biyar ka tashi daga nan zuwa Mubi madagali Mishika kusan hon local government zuwa can, zaka ga hanyoyin da table ake yin su. So duba halayen da muke cikin jihar Adamawa na wannan hanya, wannake ba ƴan ummu suka ta accident suka ta muta wannan hanya don rashin ga damuna ta zo dama ana tafiya Mubi awa biyu ne zuwa awa uku, yanzu kuma nan gaba sai mun kai awa bakwai. Duk abin da ya kamata su filita da ya kamata a mana, muna gode Muhammadu Buhari Allah ya mana shi. Ko ne sanin mu ne mu yan jihar Adamawa nan da watanni biyar da suka shige ba motar da ta yi motsi a wannan hanya, banda wani gari kuma da ya wuce Mubi inda ma'aifin mu yake.
Alhaji Yahaya Garba Mubi dan kasuwa ne, sa'annan kuma jigwa kasuwancin jihar Adamawa shine wanda ya tabbatar da cewa wannan asara dai su kan sun gane ta keke da keke.
Motocin suna faka dayo suna faka dikiri, idan muka sai kaya muka dauki mota ya 100,000 or 700,000, idan taya guda biyar ya fashe ko guda hudu sai lissafi mota da miliyan ɗaya da wani abu. Idan kun ka sai da kayan ka 5,000 dole ka fiye da shi 7,000. Tun daga aka fara ba kara saba gane da yake dama ba da rukafin da ba kankare ba ba babbare ba, aiki kuma yana nan kamar tsara ba fara ba ma. Ina kira ga gwamnati da cewa ya taimaka biyo na zuwa Mubi North, ya kama har Mubi ta hudu na roƙon bi har ta roƙon mana gwamnati
Alhaji Sa'idu Nera wanda ke zama sakataren kudi na jam'iyyar APC na jihar Adamawa kuma haifaffen karamar hukumar Mubi shima ya jaddada roƙon nasa kamar haka.
Duk dai kiraye-kiraye da ake yi mun yi kwanakin baya, na roƙi Doka Halilu Modi kamar yadda ya taimaka ya sa aka ba wa dan kwangila da yake hanyar numan din nan, ya sa aka ba su dai suka koma bakin aiki, na roƙe shi na ce ya taimaka ya roƙi shugaban ƙasa. Mu ma mutanen Mubi muna cikin wahala saboda mu aikin gaba ɗaya ba za ma ka ga komai akan hanya ba, ba ko tifa ba za ka samu ba na magana wannan aiki. To ni na rasa gane mure har yanzu dai ba za mu daina roko ba wannan dan kwangila in canja mana ma za a yi muna rokan mu dina san zai iya yi a canja mana dan kwangila nan ka taimaka mana saboda yankin mu nan yanki ne da ake kasuwanci sosai kusan Adamawa tana dogaro da kanta kuma ta dogaro da Northern Zone saboda mubin nan ba abun da ba ta kawo jara Adamawa
to da shike gwamnatin tarayya ta riga ta bada kwangilan wannan aikin sama da shekara 5 hakan ta sanya nayi kokarin tuntubar ma'aikatar da wannan lamarin ya shafa na koyi nasara na tuntubi ɗaya daga cikin jami'an da ke kula da wannan aikin wato injiniya Salihu shi kuwa nan take ya kada baki yace ma'aikatar bata bashi umarnin yin magana da kababan yada labarai na ƙetare ba minista ne kade yake da hakkin amsa min wannan tambayar Allah ubangiji subhanahu wataala ya kawo al'umman karamar hukumar mubi mafita cikin wannan lamarin Salisu Muhammad Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
a gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoton talakari da jinkirin ruwan sama da ake samu a wadansu yankuna a jamhuriyar Niger da ma samun ruwan da yawa a wani lokaci a wadansu wurare wata kungiya mai zaman kanta mai suna PASEC ta soma yawatawa a kadanan hukumomin Niger baki daya domin ganawa da manoma da makiyaya da kuma hukumomi da sauran al'umma akan matsalar canjin yanayi da ke tasiri a rayukan jama'a a yankin Sahel a daidai wannan lokacin ga wakilin Haruna Mamman Bako da ci gaban rahoto
A daidai lokacin da dama nake jinkirin sabka a waɗansu yankunan jamhuriyar Niger sanadiyar jinkirin sabkar ruwan sama da ma samun ruwan shatata a waɗansu wurare a daidai wannan lokacin wata kungiya mai zaman kanta mai suna PASEC ta soma rangaji a cikin kananan hukumomin wannan kasar domin tattaunawa da ma bada horo ga manoma da makiyaya da matsalar canjin yanayi tafi yin kamari a kansu da ma hukumomi don tunanin matakan dauka don tunkara wannan lamarin wakili na dindindin na kungiyar ta PASEC na karamar hukumar Azaga ya yi mini karin bayani game da horon da kungiyar ke bayo mazauna karkara su.
Malam Rabi Hamza SJ na Bazaga kuma ni ne point focal na wanga project na canjin yanayi wanda ake cewa PASEC nan kumin din Bazaga. Shi wannan ba da horo da ake nan gayi ga mutanen karkara don ka al'umma na mu karkara na wanga yanki. Kiran da aka musu kamar yanzu lokaci ne aka kai na canjin yanayi. Shi kuma wannan canjin yanayi lalle abu ne wanda Allah ya kawo shi. Amma diwa ne za a gani wata fasaha za a kawo wannan canjin yanayi ya zama abun kware ga mutane ba zama za mu yi hannu mu rungume shi kamar kadara duk da yazo muna
shi ma magajin garin Bazaga ya bawa irin wannan ganawa da ma fadakarwar da kungiyar kewa mazauna karkara musamman manoma yayi ganin cewa canjin yanayi ya sauya tahiyar da mana a yankin Sahel da ma duniya baki daya
man Ibrahim mayar na komin ta Bazaga sai ce ma PASEC ba ta zuna ba tana nan ne PASEC project ne wanda ke aiki tare da mu yau ba da shekara guda ba shekara biyu ba to dangance da wannan horon da sun ka zo su ba jama'a musamman manoma to sai mu ce mun yi maraba da shi kuma ba yau sun ka fara abu ne wanda yake yana da muhimmanci kwarai a cikin sana'a noma sun zo ne su dan kwatanta mutane kama bayani na shekara tikitahi tsakanin yanayi da ruwan da za a samu na shekara to ka ga san ku shi manomi mai gogawa ne yana so ya sani menene shekara za ta kasancewa gare shi
su ma waɗansu da suka halarci tattaunawa da samun horo ga kungiyar ta PASEC a Bazaga sun nuna gamsuwar su game da hakan
suna Rahab Subarau garin Ruwaye gaskiya mun karu da abubuwa da yawa inda na dai yanzu kaga sun ce mana bana akwai ruwa kenan dole mu zo mu gaya mutane da su tattalan mashigin kamar dakuna hakan ga kenan dole mutun ya gyara daki ne maza wurin da zai zama kuma ya san abin da zai yi wanda kuma gidan shi yana kusan gebe kuma ya gyara fannin noma da kiyo shi ma lalle hakika sun kara mu gaba inda mu ba mu sani ba kamar yanzu gona kullu ana shibka gare ta ba mu san da gona in ta mutu ba sai an taimaka mata
to Hashim daga garin Dungu to wallahi wannan horo kam suna taimaka bisa ga al'umma aikin da ake yi tunda abin da ba ka sani ba sai a san shi ka da shi kuma abin da ka sani sai a kara ka kuma bakin da haka in har ka san zamanin nan za su kwatanta mana ga yadda muka ce kaza zamuri da taki zuwa kaza lokaci kaza musa ji wayawa
a dai an shekarun bayan nan canjin yanayi na haifar da matsaloli da suka shafi mamayar gonakai da ruwa ke yi da ambaliyar ruwa a gidaje da garuruwa na kasashe daban-daban da halaka dabbobi a yankin Sahel abinda ke haifar da hasarori masu tarin yawa da ma hasarar rayuka a waɗansu lokaci Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina kidaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Amma kwannin baya-bayan nan ne da suka gabata a majalisar dattawan Najeriya ta amince da wani kudurin doka bayan an yi wa kudurin karatu na uku. Kudurin zai ba da dama a kafa wata gidauniya ta musamman wacce za ta kula da harkokin noma a ƙasar. Kama daga ba manoma tallafin kayan aiki da basussuka domin inganta harkar noma. Sanata Abdullahi Adamu daga jihar Nasarawa, wanda shi ne shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar dattawan, ne ya gabatar da kudurin dokar. A wata hira ta musamman da ya da wakilin mu Abuja Madina Dauda, ya yi nazari akan dokar da irin rawar da gwamnati za ta taka wajen kafa gidauniyar da kuma yadda manoma za su samu tallafi daga gidauniyar. Kada na ja ku da nisa ga yadda hirar su ta kasance.
Distinguished Senator Abdullahi Adamu, akwai kudurin doka da ka kawo gaban majalisar dattawa, kuma tuni har an riga an ma wannan kudurin doka karatu na uku. Ko za ka yi mana ƙarin haske akan abin da kudurin ya kunsa?
Mun yi nazari a matsayinmu na majalisa cewa abin da ke damun harkar inganta noma a Najeriya shine jahilci na ilimin zamani da kuma rashin kuɗi a hannun manoma ba za su iya sarrafawa a samu biyan bukata a kan daga gonakinsu. To inda ba suke samun an kuɗi na bai ba su suka ruwa da ake cajin su don mai hankali ba zai so ya je ne irin wannan kuɗin ba in ba re ya zama dole ba ko kuɗin nuklita fito ya zama shi dole ɗin. To saboda haka ban ga dole a samu wata ƙofa ta inda za a iya inganta harkan bincike irin na zamani na hanyoyin sanin menene ke damun ainihin ita noman kanta, abinda ake shuka iri-iri me ke damun su. Misali, me za a yi a inganta noman dawa, me ya damu manomin dawa, me ke sa in an shuka dawa ba a samu biyan bukata na yin manomi, me ya sa idan mutum ya shuka dawa a India misali ko a China abinda zai samu zai riba na Najeriya zai samu a fili daidai wajen. Misali, in kana fili kadada guda ne misali ka kai shi a China, me zai sa manomin da ya amfani kadada guda ya noma dawa a China zai fi wanda manomin da ke Najeriya ya yi shuki a kadadan na guda? Dole abin bincike a samar da nito bincike na kuma yi wasai da kuɗi. Haka nan abin da za a saya kayayyakin na na'urori wato irin zamani wanda za a saya, wanda za a yi binciken da su sai da kuɗi. Ainihin waɗanda za su yi aikin kanta sai da kuɗi, shi manomin kanshi sai da kuɗi. To in ba an samu kuɗi ta hanya mai sauƙi ba, to ba duk manomin da yake bashi ruwan bashin ya fi bashin yawa, sannan kuma za a bashi ma cikin lokaci ba, suna zuwa ce bai biya ba a ce kuna bin shi bashi a duniya don ga yaya tashi. To shi ma gabin da ya kamata shi ne a samu hanya, a samu kafa da za a samu gidauniya na kuɗi, a samu kuɗi daga kafofi da daban-daban, a samu kuɗin za a yi amfani da su wurin inganta harkar noma. To an sha wannan magana shekara ba ɗaya ba, ba goma ba, ba ashirin ba, amma samu hanyar ba. Alhamdulillah mun samu kofa, mun yi amfani da dama da muka samu. Yanzu an yi doka wanda zai kafa wannan gidauniyar a Najeriya. An gama duk abin, an yi karatun farko, an yi na biyu, an yi na uku. Iyaka yanzu a samu dokan ne a kai wa shugaban ƙasa ya rataba hannunsa. Daga nan dole za a dauko ta kai za a kafa wannan gidauniya na illatar noma.
Distinguished, akwai maganar kuɗi a wannan gidauniyar, ta wace hanya za a rika samun kuɗaɗen?
Akwai kafofi daban-daban kusan bakwai, wanda kowannen su akwai kuɗin da ake samu ko kuma samu an kama an sa mata tara. Misali, shuga, don shiga shuga kasar nan akwai tara, akwai wanda ke biya an samu kone kashi daga can za a samu nan za a sa shi wannan gidauniya. Akwai su shinkafa, ko da kyan shuga shinkafa, amma akwai hanyar zabi kuma a samu kuɗi daga harkoki da ake na shinkafa da kuɗin kishin gwamnati za a samu wani kashi daga cikin wannan kuɗin zai shiga cikin wannan gidauniya bankunan mu za a samu wani kaso daga cikin abin da ke samun cikin riban su bayan sun cire rajin su za a samu kaso kuma da shiga cikin wannan gidauniya su da akwai ajujuwa kusan bakwai da ke kofofi ne daban-daban wanda yake yin halayen da za a samu abin za a samu daga wayannan kafofin wanda za a sa cikin gidauniya.
Wannan gidauniya tun da majalisa ce ta yi wannan doka, shin wace irin rawa gwamnati za ta taka a wannan gidauniyar?
Masu sauraro, a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da amsar wannan tambayar. Yanzu a madadin sanata Abdullahi Adamu da kuma wakilin mu Abuja Madina Dauda, sai Daniel Brown da ya taimaka wajen ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Baballe. Yanzu kuma ga sakon da kuka aika mana ta hanyar email. Bari mu fara sakonnin namu da wannan sako da ke cewa ci gaba da kai hare-haren ta'addanci da 'yan ta'adda ke kaiwa jihar shugaban kasa wato jihar Katsina da ma sauran wasu jihohi inda suke sacewa da hallaka jama'ai. Hakan abin takaici ne da jimami, kuma hakan tamkar gazawar gwamnatin Buhari ce wajen samar da ingantaccen tsaro. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Sako na gaba na cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Muna yi wa tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Yusuf murnar naɗa shi a matsayin jagoran neman tallafi na yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel da kungiyar ECOWAS ta yi. Allah ya ba shi ikon samun gagarumin Abacha. Wannan sako ya fito ne daga Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina. Ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Kiran da gwamna Masari na jihar Katsina ya yi ga al'umman jihar Katsina, inda gwamna Aminu Bello Masari ya ce kowa ya tashi ya kare kansa daga harin 'yan bindiga. Hakan ya yi daidai. Muna fatan Allah ya kawo muna ƙarshen ayyukan ta'addanci a jihar Katsina da ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. Amin summa amin. Wannan sako ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Ya ce Allahu Akbar. Yau kwanaki 23 kenan da sace ɗalibai da malaman makarantar Islamiyya na Malam Salihu Tanko da ke ta Gina, amma har yanzu ban ji gwamnatin ƙasarmu Najeriya ta yi wani hubbasa ba na ceto su. Ina adara Allah ya kubutar mana da su cikin salama don daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sako na gaba na cewa salam VOA Hausa. Gabadai rundunar sojojin ƙasarmu ta Najeriya, wallahi aikin ku na yin kyau. Allah ya ƙara muku basira da ɗaukaka akan 'yan ƙungiyar Boko Haram. Amin summa amin. Sako daga Fatima Musa Wada tare da Aishatu Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi jihar Filato Najeriya. Sako mu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce hakika al'ummar jihar Neja mun yi murna bisa rundunar yaƙi da 'yan bindiga da muka ga gwamnan jihar tamu Alhaji Abubakar Sani Bello ya kaddamar. Fatanmu shi ne Allah ya sa mu gani a ƙasa. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu labarai a taƙaice.
An ji cewa a ranar Talatar nan ne Koriya ta Kudu ta nuna rashin tabbacin tattaunawa da ƙasar Amurka bayan kwanaki da shugaba Kim Jong-un ya nuna alamar za a samu zama. Kim Yo-jong mai faɗa a ji kuma 'yar uwar shugaban Koriya ta Kudu ta ce cikin kalamanta Amurka tana da rashin fahimta ne kan maganar ɗan uwanta.
Masu sauraro da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya, da kuma Daniel Brown da ya taimaka mana wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na wannan lokacin, Baba Yaku Makiri da ya shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya, sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Salamu alaikum.